Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 401 da waɗanda suka mutu 4200 a cikin awanni 24 da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amanar cewa alƙalumar ƙididdiga a India sun fi hakan yawa kuma ƙaruwar al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. Babban jagoran 'yan adawar India Rahul Gandhi ya buƙaci Prime Minister Narendra Modi a cikin wasiƙa a ranar Juma'a da ya aiwatar dokar kulle a ƙasar da ya hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar. Rikici ya barke da yammacin jiya Asabar tsakanin 'yan Falasɗinu masu zanga-zanga da 'yan sandan Isra'ila a wajen birnin Kudus yayin da dubban musulmi ke sallah a cikin dare mai girma na Lailatul Qadri a kusa da masallacin Aqsa. Matasan Falasɗinawa sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu da wuta suna karya shingayen 'yan sandan da ke kan tituna zuwa birnin Kudus yayin da jama'an da ke kan dawakai saye da rigunan sulke suke amfani da gurneti da ruwan zafi suna tarwatsa masu zanga-zangan. Akalla mutane 53 suka jikata a cewar Red Cross Crescent ta Falasɗinu. 'Yan sandan Isra'ila sun ce akalla wani jami'i ya jikata. Tankiya na karuwa a cikin birnin tun farkon watan Ramadana mai tsarki yayin da ake kara samun fushi akan yunkurin fidda Falasɗinawa daga gidajensu na birnin Kudus akan filaye da Yahudawa da ke zaune a wurin suke ikirarin nasu ne. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a zirin Gaza na Falasɗinu sun taru kan iyakan zirin da Isra'ila. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce taron jama'an suna jifar sojojinta da ƙonannun tayoyi da wuta. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta sanar a jiya Asabar cewa wata gwamnati da aka kafa a ɓoye da ta hada da mataimaka da suka ware kansu yanzu suna cikin jerin sojojin ƙungiyoyin ta'addanci. Wasu mataimakan cikin har da mambobi da dama na gwamnatin LND ta shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da ita a cikin juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu sun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta GUN domin nuna jajircewa ga ayyukan gwamnatin sojan. A ranar Laraba wannan gwamnatin jajirtattun ta sanar da kafa rundunar tsaronta da ke niyyar yaƙi da wannan gwamnati na manyan sojojin ƙasar kana ta bada kariya ga fararen hula akan ayyukan cin zarafi da gwamnatin sojan ke shiryawa. Da yammacin jiya Asabar talabijin ƙasar ta sanar cewa wannan rundunar tsaron jama'a da wata ƙungiya da ake kira CRPH a taƙaice yanzu suna cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da gwamnatin sojan ta ayyana 'yan ta'adda. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantakan tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa gurin gayyatar yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman wanda da kansa ya karbi Prime Minister Khan da tawagarsa a filin jiragen sama Jidda. Jama'an Pakistan sun ce kan daga baya ya gudanar da tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsan sojan Pakistan Janar Kamar Javed Bajwa ya shiga. Bajwa ya riga ya kasance a Saudi Arabia don tattaunawa akan haɗin gwiwar tsaron ƙasashen biyu. A ƙarshe Amurka ta sake ɗaukar matakin warware takaddama akan babban madatsar ruwa na wutar lantarkin Habasha da ke cikin kogin Nilu. Sabon jakadan Amurka a kasashen kuryar Afirka Jeffrey Feltman yana ziyara a kasashen Misra da Sudan da Eritrea da kuma Habasha a wannan mako a matsayin wani sabon yunkurin Washington na warware wannan takaddama. Tankiya na ci gaba da tashi tsakanin Misra da Sudan da Habasha akan wurin samar da wutar lantarki a babban madatsar ruwan nan na Habasha. A matsayin ƙasa da ƙasa ana taimakawa da tattaunawa kana Misra ta ce za ta mai da martani ga dukkan wata barazana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkamu da shigowa wannan zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa akan kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin kasar tare da shugabannin kungiyoyi irin su Amalgamated da kuma na masu noma da sadafa dankalin Turawa da na Hausa. Na'urar magana tana hannun Ambassador Abdul Ismail Musa Sokoto.
Idan kuma ku duba da kyau, matsaloli ne na crisis, ba abu da yake kawo su ba. Kuma za ku ga wani abu ne dan kalilan da dan yaren ka ne zai yi abin nan. Bai ko isa tare murya ba. Amma da an ce a'a Bahaushe ne yayi a Oyo ko a Osun, to ya isa kawo kashe-kashe. Kun ga a fahimta akwai isasshen wayar da kai kasancewa haka Allah ya hada mu Najeriya yare daban-daban, addinai daban-daban, to ya akwai isasshen wayar da kai da yadda Ubangiji a hankali za a magance irin wannan matsaloli. Nagode kwarai.
Sunana Martin Igwe. Ina son yuma kowa da manya sanin ku da zuwa. Na saurara shugaban president na Amalgamated, na ji tausayin shi saboda ya ce ya rubuta ma kaza, ya rubuta ina. Duk ya fada na ji tausayin shi. Amma na gode Allah na hadu da shi yau. Akwai abun da bai yi ba kafin a shiga yajin aiki, shine zanga-zanga. Zanga-zanga bai yi ba saboda ranka da barin tabbatar maka dan siyasan kasar Najeriya ko musulmi ne ko kristiyan ne kansu a hadaike, kuma mun ci gaba da saurara su ne zai kawo maganin abubuwan da muka ciki. Sai mun dade, ban san ko kana ji magana na, sai mun dade ana yi ba za a samu nasara ba. Sai mun hada kanmu, kowa wasu suna jin tsoro yin fada gaskiya, amma zaka gani dan talaka Najeriya gawa ya fi champagne. So ina mai muka ji tsoro yin gaskiya, ina so in roko ka abu daya da zaka yi mana, mu gwada kanmu, ba wai kowane lokaci za mu ce Buhari ayi kaza Buhari, a'a ina so yanzu mu hada kanmu, mun kai kaman 50 a 30 nan, idan ce kowa ya fito gobe da mutum goma ya zama mutum 100. Akwai laifin da ana yi mukun da na saurara a television, shine haraji. Daga Anambra akwai wurin da ka kira, suka ce daga Anambra zuwa wani wuri ana samu checkpoint wajen 100 da wani abu. Mu fara yanzu, in kun ce mu yi da asara rana za mu ce yau, saboda inda an cire harajin ko mama na zai ji dadi an cire haraji, saboda tomato zai rage, kudin nama zai rage, kudin kaza zai rage, kudin jada zai rage. Inda za a ci gaba da turanci, muna zuwa nan ba zan ci gaba da zuwa ba. Mu sa rana a cikin sati a ce wannan harajin da ana sa bai dace ba, a cire a sa ranar juma'a, zai fito da mutum goma, kuma da mutum goma na tabbatar maka shugaba, sai an cire. In kuma ba cire ba za mu ci gaba da zama, saboda zan tabbatar maka nambobi wanda suna noma sun fi gwamnati amfani. Abun da kuna ji tsoron fada kenan, na fada sun dan sanda su nawa ne, sojoji su nawa ne, manoma su nawa ne, sun fi gwamnati amfani. Akwai abun da shugaba NOA ba zai fada nan ba, za a bashi ayyukan da ya fi miliyan 1,000,000, amma ba za a bashi miliyan daya ba yi aiki. Amma saboda kanshi a dore, na gaya maka kanka a dore, akwai abun da ba za ka iya fada ba. Mu fada muna nan, mu sabon da yake faruwa ba. So kuma mun ce za mu kara ci gaba da sauraron ku, abun ba za a ci gaba ba fa. Mu tashi a tsaya, mu sa rana daga nan zuwa sati biyu, wannan rashin adajin da ana yi muku yau zai tsaya. Wallahi na tabbatar muku, za mu fara daga wani abu. Thank you so much.
To assalamu alaikum, mai magana Ahmad Kaka, chairman Arewa Filmmakers Association of Nigeria Abuja chapter, kuma coordinator na kungiyar. Gashi kuma na samu kaina a layin yan jaridu na mu'amala da su, ko ni ma dan jarida. A dan zan jefa tambaya ne ga mai girma DG na National Orientation Agency. Kuma in muka kalli maganganun da duk masu magana suka yi a baya, za a ga cewa musamman dan uwana gashi shi ma jarumi ne a cikin masana'antar mu ta Kannywood, cewar yada zantuttuka yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo mana koma baya da rashin zaman lafiya ingantacce a wannan ƙasa ta mu. A namu bangaren sai in ce tare da ni da yan jaridu, musamman ita kanta ita wannan gida wato Voice of America, gaskiya mun ba da gudunmuwa mutuƙa a yankin mu na arewacin Najeriya. Kamar yadda ake faɗa cewa da sai dai fitina mummun ta tashi a ce ramuwar gayya, da fina-finai da muke da yadawa da muke a jaridu ya sa mutumin arewa ya gane ciwar bako na kone ne a gaban sa ba ya kamata mu yi wa Allah godiya ko gwamnati ta fito ta shirya wani abu da musulman mu da ke sami godiya wa Allah musamman arewacin Najeriya an samu canji ina son shugaban National Orientation Agency ya amfani da wannan damar a bashi lokaci a BOA yayi magana da farko ya gode wa mutanen arewa a madadin gwamnati an yi rigingimu kashi-kashi sun kai kashi 10 a kasar nan yau ba a ji mutumin arewa ya dauki ko ashana ya ketta ba ya kamata mu gode domin Allah yana cewa akwai malamai anan da isakantum na azilannaku idan kuka gode sai in kara mu to tunda mun yi abun yabo ya kamata a zo a gode wa mutanen arewa abinda shugabannin mu suka yi dinan na yanzu shi ma abun a gode ne da kyale matasa suka yi da ba yanzu wannan zancen ake yi ba kaga kenan wannan yana so ya nuna duniya inda duniyar tana yadda da me ake a gaya wa mutanen duniya su gane cewa matasan arewa sun san mutuncin shugabanci sun san mutuncin zamantakewa kuma wannan dai ya samu ne a karkashin idan ban yi san kai ba sun ci a karkashin mu yan jaridu da masu shirye fina-finai dalili shine fina-finan mu da dama muna nuna mutane illar rashin zaman lafiya yan jaridu suna ta kokari su nuna duniya da mutanen mu na arewa illar rashin zaman lafiya me yake zuwa idawo ashe kenan mun ba da gudunmuwa zan yi amfani da wannan dama in kira ga mai girma shi tunda shine yanzu wakili na gwamnati a zafafa a karfafa wannan abin da ake yi na samar da zaman lafiya ta hanyar wannan ma'aikata ta sa duda abin da muke tsoron mu fada mai girma Igwe ya riga ya fito da shi gaskiyar magana shine muna kira ga gwamnati ta pumping kuɗi ma wannan ma'aikata National Orientation Agency lokacin da aka yi baya an yi mamsa mun ga irin amfanin da wannan gurin suka yi sun taimaka wajen yada abubuwan da gwamnati take yi sun taimaka wajen samar da zaman lafiya a wannan yanki to ni ina harab bakinsa da bakin sauran yan kasa cewar wannan ma'aikata biliyoyin kuɗin da muke ji suna tafiya wasu gurare a danno su wannan ma'aikata su kuma idan an danno su kirawo yan jaridu da mu yan fim su zo su ba mu dama mu kuma za mu dada ci gaba da yada abubuwan da gwamnati ya kamata a yi wa al'umma wannan shine tare da ba sai na cika da surutu ba ina mai su shugabanni godiya musamman shugaban a shugabannin amalgamatin da kungiya da su shugabannin arewa Tejas Association duk shugabannin kungiyoyi wallahi kun yi rawar gani da kuka bari aka yi abin a tsanaki dan da ku fito kun yi magana ba ina mai tabbatar muku a karkashin kasa wasu za su taso da wani abin da zai zame mana ba haka ba Allah ya dade kiyayewa
to sunana Ya'u Yakubu Yobe shugaban committee tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafan yada labarai da cigaban kasa assalamu alaikum shugabannin wannan gida na sashen Hausa na murya Amurka to kusan zan iya cewa alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da ya bamu dama ko in ce ya ba ku dama na wajen wayarwa al'umma kai kusan abinda kunnuwa na suka ji min a wannan zaure dangane da abubuwan da na ji manyan baki suka tattauna a wannan zaure ina so in ma shi Dr. Muhammad Tahir tambaya dangane da janye yajin aikin da kusan zan iya cewa mu kanmu kungiyoyin ma'abota kafafan yada labarai da cigaban kasa mun fito mun goyi bayan wannan yajin aiki 100% duba ga irin manufofi da suka gindaya ko suka fito mana da shi to Allah hakika dangane da janye wannan yajin aiki tambayar da nake so in yi anan shin kaman yadda ka zayyano ko in ce yadda muka yi ta karaskiya da shi a kafafan yada labarai duba ga kun hakikance lalle ilalla sai an biya diya a gwamnatance na adadin mutanen da aka rasa da kuma dukiyoyin da aka rasa a yankin kudancin kasar nan sannan kuma kun fito kun bayyana manufar cewar lalle ilalla sai wasu da tabai daga kudu ko in ce daga kudancin kasa sun fito su sanya baki dangane da yarjejeniya da irin cin fuska da ake ma al'umma masu fataucin waɗannan kayayyaki zuwa kasashen kudanci to a baya kusan zan iya cewa dangane da rigingimun da suka kawo suka zama makasudin wannan rigima shine rigimar da ta taso a baya na kawar da wani sashe na yan sanda masu yaki da miyagun laifuka wanda ake kira da SAS a nan Najeriya ko in ce mu a matsayin mu na ma'abota kafafan yada labarai mun ga mawaki ne kawai mawaki ne da shi da yaransa su suka jagoranci cewar lalle ilalla suka hakikance cewar sai an kawar da wannan runduna kuma gwamnatin Najeriya ta fito ta bayyana wa duniya cewar ta saurare su ta kawar da wannan ma'aikata sannan ku a matsayin ku na masu gwagwarmaya waɗanda don ku kwatar wa al'umma yancin su kun fito kuma kun ce lalle lalle sai an biya ku diya kuma sai an amsa waɗannan sharuɗi nan da taban kudanci sun fito sun ba mu al'umma hakuri da kuma yarjejeniyar cewar hakan ba za ta sake faruwa a yankin kudu a ji a cewa waɗannan fatake fuska ba to mu dai muna bibiyan kafafan yada labarai amma ba mu ga inda aka ce ga tabbacin gwamnati ta amsa cewar ko ta cire wasu miliyoyin kuɗi dan ta biya wannan diyyar ba sannan kuma ba mu ga wani dattijo daga kudancin kasar nan wanda ya fito kafafan yada labarai yayi kira da babban murya cewar yana magana da yawun al'ummar kudu cewar sun dauki laifin su kuma ba za su ƙara makamanciyar wannan cin fuskan ba shine tambaya ta ko a'a an yi muku wannan ne a cikin daki ko a gefe nake so Dr. Muhammad Tahir da ka fito ka fahimtar wa al'ummar kasa kai dangane da wannan janye yajin aikin
jama'a assalamu alaikum sunana Alhaji Abdullahi Burama Araka daga jihar Sokoto so gaskiya bayanai suna da yawa wadanda na so in fada amma zan ba daya daga cikin su wanda na zaba a raina domin na san shi na sirrin shi na gurin neman da jihar Lagos ne babu shakka na shekara 40 a jihar Lagos ƴaƴa na guda biyar guda ɗaya na ƴaƴa a jihar nan kuma dukkan su yin katu a jihar Lagos babado kuma suna yi kasuwa katu anan jihar Sokoto yanzu gaskiya ni a tunani na da abinda kuma na gani da abin da sani yanzu ban matsar da yake faruwa wanda kamata ainihin shugabannin mu su nace akan ta akan magana fadan kabilanci duk wannan manganu da suka shigo duk dalilin fadan kabilanci ne domin abin da ke faruwa a yau kudu idan kana tuka mota ko babur ba mai sai ka bugi dan kudu to idan ba ka samu kadin jami'an tsaro ba to za ka kashe ka kuma ba abin da ka haka lege na kabilanci daga zuciya kabilanci har ya maka katutu yau idan an kurbara wa ana barawa barawo abin da za a ce Bahaushe ne ko musulmi ne kaga wannan al'ada ta ta zuciyar mu wanda bai kamata a bari ta nisa ba wato babu abin da ya fara mamaki ille a kasuwa za ka wuni kana sai da kaya kana sai mai yarbawa kana sai inyamure kana sai makowa su da abukan cinka amma da wani abu kar ya samu ku su da abukan fada kuma wannan abu kike gani babu wanda haddasa shi ille shugabanni suna amfani da kabilanci da addini domin biyan bukatun su to ni abin da nake ba ainihin wannan kafa ta biyo shawara to lalle a hito da wani shiri musamman akan dakwashin wannan kabilanci da addini dan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da dan siyasa a ba kowa kafacewa shi amfani da kabilanci da addini da yaren shi don bukatar kansa wannan shine kafa wanda na ganin idan an kafa ita to za ta kawo mana sauki a Najeriya assalamu alaikum sunana Allah Ibrahim
to assalamu alaikum ina iwa manyan baki fatan alkhairi jinjina ta musamman kuma ga wannan kafa ta BOI da take ba mu dama mu tattauna abubuwan da za su kawo mana maslaha a cikin kasa ala hakika ni dan kasuwa ne dankalin turawa nake sayarwa kan je Jos sau biyu a sati ina zuwa ranar Litinin ina zuwa ranar Alhamis kuma duka irin matsalolin da shugabanni na suka gabatar a nan mu ma kanmu a yankin arewan muna fuskantar irin waɗannan matsalolin da suke damu a wannan zaure na BOA mai albarka in ba mu manta ba sun taba gayyato mana mai magana da yawurin da na sojojin Najeriya a nan nayi masa tambaya akan irin kuɗaɗe da muka ga jami'an sojoji suna ansa a hannun direbobin da muke durawa kaya akan wannan hanya ya tabbatar mana cewa kuma in Allah da wannan lokaci za a janye amma akwai biyan kuɗaɗe da ake akan wannan kan hanya daga Jos zuwa garina na Maraba akalla ba a kasara ba za ka samu jet din sojoji fiye da 15 kuma duk lokacin da kaje kan wannan hanya ban san babban mota ba don ba babban mota nake durawa kaya na ba G5 nake durawa kuma ban cika tahowa da su ba amma akwai lokacin da in kai dare da yawa dole ka biyo su saboda ba za ka samu karamar motar da za ka tawo ba ba gyar din da za su je ba su ba da wannan naira 500 ba kasuwan su wuce wannan dalilin ya sa suke kuka mana wannan sati biyu da suka kare din nan sai da suka kara mana kuɗin motar da ake kawo mana kaya daga Jos zuwa garin nan
yau ma dai annan zamu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shugaban kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da Madam Kristi Dan Fulani Sunkur shugabar kungiyar masu noma da sarrafa dankali da kuma sauran bakin mu da suka halarci zauren ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu gane lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Barkamu da saduwa a shirin na naku mai farin jini na Rayuwar Birni. A yau ina tare ne da wani malami amma barin barshi ya gabatar da kansa da kansa. Malam menene sunanka?
Sunana Ezekiel.
To Malam Ezekiel, kai mutumin wanda wace jiha ne a Najeriya?
Ni mutumin Bauchi ne.
Kai mutumin cikin garin Bauchi ne?
Eh, ni ji mutumin cikin garin Bauchi ne.
To ganin cewa gashi ana kalle kaman kana sana'a ce ta security, wato sana'ar gadi. Kaman ka kwashi shekara nawa kana wannan sana'a?
A kai shekara 3.
To amma ka fara sana'an ne daga can Bauchi ko kuma yaya aka yi?
Daga nan na fara.
Amma da a Bauchi akwai wata sana'a da kake yi kamun ka zo nan?
Eh,
wata sana'a kake yi?
Na yi shayi.
Kana sana'ar shayi. Okay. Ganin cewa kana sana'ar shayi a can garin Bauchi, to menene ya saka ka baro can Bauchi ka taho nan Abuja baka tsaya a can kana sana'a ta shayi ba?
Dan saboda naga sana'ar shayin ba wani fita ne, shi yasa nan so na zo cewa dan saboda zan samu so idan na samu wani sai na samu kudi sai na koma na je na ci gaba da makaranta.
Okay, to ganin kai mun magana da makaranta, shin kai karatun boko kuwa?
Sai na sai a secondary.
Okay, ka gama secondary gaba daya? Baka shiga dai jami'a ba kenan?
Babu,
baka shiga jami'a ba. To amma kana da burin, kana da fatan gobe ka kara koma makaranta?
Eh, ina da shi.
Kana da burin sake koma makaranta ka je kai ko degree dinka?
Eh, dan da hanya dan iya dan koma.
Ina fahimce ka, din ka samu sarari ko ka dan samu wani dan abu zaka yi gobe, kana fata kai ma ka koma ka kammala makaranta, ka kammala jami'a?
Haka ne.
To ganin cewa a Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani, akwai matsalar abinci yana da tsada, gidan haya shi ma haka yana da tsada, kaman a iya kake yi ne, a ina kake zama?
Ina zama Fafe.
To a nan Fafe inda kake zaune haya kake yi koko kyauta kake zaune?
Haya ne.
Kaman nawa kake biya?
50,000.
50,000 kake bi a shekara ko a wata?
A shekara.
A shekara kana bi ne 50,000.
Eh.
To baka ganin cewa amma yanzu a wannan sana'a da kake yi, kaman kana samu nawa, kaman kake samu a wata nawa ake biyan ka, ko kuma a sati ake biyan ka?
A wata ake biya 30,000 ake biya mu.
To baka ganin cewa wannan 30,000 din sana'a da kake ta shayi a can garin Bauchi zaka iya samun 30,000 ko baka samun 30,000 a wata?
Gaskiya baya shigowa 30,000, baya samuwa cikin wata
a Bauchi.
Eh.
To amma kana da fatan kenan, ka ce mun wata ne kana da fatan ka koma Bauchi, kana fatan ka koma ne ka ci gaba da sana'a ka ta shayi ko ka koma makaranta?
Na koma makaranta.
To Malam Ezekiel, yaya bar mu koma batun iyali, shin kana da mata? Kana da?
A'a, ban da mata.
To iyaye fa suna nan?
Eh, suna nan, amma baba na bai nan.
To babanka
ya rasu?
O, ya rasu, Allah ya ji ƙanshi. To amma kaman kana kwashe wani tsawon lokaci kamun ka je Bauchi don duba iyayenka?
Nakan je sau biyu a shekara ko sau ɗaya a shekara.
To Malam Ezekiel, na gode kwarai-kwarai da gaske.
Shikenan, ma na gode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
I'm
kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri